zaben kasar na ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa zama kanwa uwar gami a wannan lokaci na ja in ja akan sakamakon zabe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sakonnin taya murnar lashe zabe da wasu shugabannin kasashen duniya ciki har da makwabta suka fara aiki wa dan takarar jam'iyya mai mulki ne yasa abokin fafatawarsa Muhammad Usman kiran waɗannan abokan hulɗa su mutunta tsarin zaben Niger a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Dan takarar na kawancen jam'iyyar Hamayya yayi wannan jan hankali ne a ganawarsa da manema labarai a nan birnin Yamai.
Dokokin mu sun ba ƴaƴan Niger damar su kai ƙara idan sun ga kure cikin sakamakon zaɓe, kuma dole ne a yi jira har a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe. To amma mun gani waɗansu imma ƙungiyoyi imma ƙasashe na waje sun yi gaugawar cewa ai wane ne ya ci, a'a ba a san macituwa ba sai homiya ta ƙare. To saboda wannan muke jan hankalin ƴan uwa makwabta da sauran ƙungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari, a bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna sai a samu hulɗa mai ƙwari kyakkyawa tsakankanin ƙungiyoyi da ƙasashe kuma tsakankanin ƙasashe da ƙasashe.
Muhammad Usman wanda a jiya Litinin ya gabatar da takardun korafe-korafe a game da yadda yake kallon yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana na fatan kotun ta dubi bukatunsa da idan rahama, in ji shi.
Na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu, tana da 'yan lokata ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci. Fatan da muke shine jama'ar Niger abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana, na tabbata an haka ta samu to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta bayar a ranar 23 ga watan Fabrairu ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya nasara da kashi 55.75 daga cikin 100 na yawan ƙuri'u. Saboda haka magoya bayansa ke cewa suna da ƙwarin gwiwar ba za ta canza zane ba, kamar yadda za a ji daga bakin Yahuza Sadisu mai magana da yawun coalition Bazoum 2021.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa daga ciki da wajen Niger wanda suka sa ido a wannan zaɓe baki ɗaya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na jiran sakamakon ƙarshe da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu tababa, babu kwankwanto, kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban ƙasa da ikon Allah.
Dokokin jamhuriyar Nijar sun kayyade wa kotun tsarin mulkin ƙasa kwanaki 28 don bayyana sakamakon dindindin daga lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Agaida Sulaiman Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu.
Wannan ya sa ofishin jakadancin Amurka ya fitar da wata takardar jawabi mai cewa muna kira ga jami'an tsaron da su janye su bar mutanen su koma gidajensu lafiya lau. Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a a yau dinnan Talata ta tube rigar kariyar tsohon shugaban yankin Catalonia na ƙasar Spain da sauran jagororin 'yan awari biyu, wanda hakan ke dada nuna alamar za a ta sakiyarsu zuwa Spain su fuskanci tuhuma. Charles Puigdemont da tsoffin mambobin majalisar ministoci Tony Comin da Clara Ponsati sun kasance da rigar kariya daga tuhuma ne tun bayan da suka ci kujeru a majalisar kungiyar tarayyar Turai din, kuma sun ce suna shirin kalubalantar wannan matakin da aka dauka a yau Talata. Gwamnatin Spain dai ta yi maraba lale da wannan shawarar da majalisar kungiyar tarayyar Turai ta yanke, tana mai cewa a cikin gida ya kamata a warware matsalolin kasar. To Abdulaziz, Iraniyawa 'yan rajin kare 'yancin mata da ke Iran da ma kasashen waje sun yi hidimomin ranar mata ta duniya tare da jan hankalin duniya ga wasu daga cikin wahalhalu masu tsanani da mata ke fuskanta a kasar, ciki har da gana musu tsanani da maza ke yi da kuma tsabar rashin ayyukan yi a wannan kasar da cutar corona ta yi illa ga tattalin arzikinta. A matsayina na mace wadda ta tashi a jamhuriyar Iran, na ma saba da irin wannan tsangwama cin mutunci da kuma cin fuska da gwamnati ke mana a cewar wata bairaniya yar fafutuka mai suna Nages Muhammadi a wani sakon bidiyo da ta tura ma sashin fasha na muryar Amurka don wani shiri na musamman. Muhammadi wacce yar jarida ce mai shekaru 48 kuma yar fafutukar yancin dan Adam ta shafe shekara da shekaru a gidan yari kafin aka sake ta a watan Oktoban bara, biyo bayan faɗi tashin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi na ganin an sake ta. Hukumomi a Burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cinkoso a gidan yarin wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Fursunoni wajen 5,255, wato kusan kashi 40 cikin 100 na yawan fursunonin ƙasar, za a sake su bisa ga wata doka wadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani. Rahotanni na cewa shugaba Evariste Ndayishimiye ya ce wannan afuwar mataki ne da ya zama wajibi saboda rage cinkoso da kuma kyautata yanayin gidajen yaren. Kafar labarai ta AFP ta ce waɗanda ke fursunan tsawon shekaru 5 zuwa ƙasa ne suka cancanci wannan afuwa ta shugaban ƙasa, amma banda waɗanda ake ganin suna da haɗari ga ƙasar. Waɗanda ke fursuna saboda dalilai na almundahana za a sake su ne bisa sharaɗin biyan kuɗaɗen da suka handame da kuɗin asarar da suka janyo da kuma kuɗin harkokin kotu.
A gaida Ibrahim Garba ɗaya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria, inda a yanzu haka 'yan Najeriya musamman al'ummar Yarbawa na ci gaba da maida martani game da ganawar da sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado ya yi da karamar jakadiyar ofishin jakadancin kasar Amurka a Lagos. Yayin da wasu ke yabawa da ganawar, wasu kuma na ganin bai dace ba. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun bayan da karamin ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da hotuna da ke nuna sarkin Fulanin yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado na ganawa da jami'an ofishin jakadancin na Amurka ne a shafinsa na yanar gizo 'yan Najeriya, musamman ma dai na yammacin kasar ke ci gaba da mai da martani akan wannan ganawa. Wasu dai na da ra'ayin cewa bai kamata jami'an ofishin jakadancin na Amurka su gana da sarkin Fulanin na Lagos ba, a maimakon haka kamata ya yi su gana da sarkin Lagos a matsayin na shugaban sarakuna na jihar ta Lagos. Alhaji Salisu Bashankai shine mataimakin sarkin Fulanin na yammacin Najeriya, kuma ya yi karin haske game da wannan ganawa da aka yi.
Gaskiya ne ba zargi ba ne, an gayyaci mai martaba sarkin Fulanin Lagos a embassy na America, kuma sun gayyace shi ne a matsayin da yake shi ne jigo na Fulani kuma shi ne kuma chairman na ainihin sarakunan Fulani na yankin nan na Yoruba gabaki daya. To don haka ne suka gayyace shi saboda a tattanawa su abubuwa da su kawo ci gaban Fulani da kuma shi ga al'ummar Nigeria ma gabaki daya. Don haka mutane da suke ciyar wai me yasa ba gayyaci sarkin Lagos ba? To ai sarkin Lagos sarki ne na kowa da kowa, uba ne na kowa da kowa, don haka ne duk abinda ya shafi wani abu daban wani bangare daban, to tunda akwai shugaban Fulani a wurin, ai kaga bai kamata a ce za a je a gaya ma sarkin Lagos ce gashi kawai gayyace shi kan maganan ba. Shi da yake shi ya san matsalolin su, kuma shi ya san kuma duk abin da kawo ci gaban Fulani shi ne sa su America din ba sai na America din suka gayyace shi. Abinda bai kawo ba, kai baka tabbatar da me ke faruwa, ko ya abu yake, kawai ka zo ka ce wai kawai ka ta surutu ana turuwa social media menene sarkin Fulani Lagos an gayyace shi ba gayi sarki ba, wannan ba haka bane. Su kula da kyau
a sarwar da ofishin jakadancin na Amurka ya fitar tun da farko dai na cewa an yi ganawar ne domin samu bakin zaren warware rigingimu na Fulani da manoma a yankin kudancin kasar da ma kasa baki daya. Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu shugaban wata kungiyar ci gaban yan arewacin Najeriya ne a Lagos, wanda kuma ya mai da martani game da wannan ganawa.
Game da ziyarar da hukumar sarkin Fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na America, do ba sabon abu bane. To amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna? Ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna, sannan mutane su ji menene suka tattauna, domin soke-soke da mutanen kudu suke musamman kudu maso yamma, cewa ba a wannan lokaci ya kamata America su kai ziyara wajen sarkin Fulani ba a wannan halin da ake ciki. A wani bangaren za a ce suna da gaskiya domin halin da ake ciki na wannan lokaci a ce kuma da whole America ta kai wani sarkin Fulani ainihin ziyara domin nema karamin jakada na America ya taba kawo ziyara ofin nina
yanzu dai yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da muhawara hakan wannan ganawa bangaren masarautar Fulani na kira na samun fahimtar juna domin kawo ƙarshen rigingimun Fulani da ƴan ƙasa kamar da sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Subashankai ya sheda mani baban ya jibrin murar Amurka daga Najeriya
to a gaida baban gina jibrin da wannan rahoto yanzu kuma sai mu ƙara komawa Najeriya inda har yanzu a Najeriya ta barbarwar rashin tsaro har ya kai ga ƴan ta'adda ke da iko da wasu ƙauyuka a wasu sassa na arewacin ƙasar yankin Zuru na daga cikin wuraren da ƴan ta'adda ke rike da wasu ƙauyuka saboda sun haddabi jama'ar ƙauyukan sun yi ƙaura sun bar musu wuraren waɗanda suka tsaya kuma suna ƙarƙashin iko ƴan ta'addan wakilinmu Muhammad Nasir yayi kuma na da ƙarin bayani
ƴan Najeriya dai sun dade suna kokawa akan yadda rashin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa yayin da su kuma hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakai don magance matsalolin yankin Zuru a jihar Kebbi na daga cikin wuraren da matsalar ko ta yi sauki sai ta sake dawowa har ya kai ga ƴan bindiga sun mamaye wasu ƙauyuka da garuruwa Salihu Muhammad Bina mazaunin Bina ne ta ƙaramar hukumar mulkin Danko Sagu a jihar ta Kebbi
mu dai ne muka iyaka da Zamfara daga gabas daga kudu mun iyaka da Niger State to yanzu daga gabas din nan babu sauran ƙauyen da yake zance yana under Kebbi wanda yake kasance mutanen nan na zaune ɗan ta'addan sun ta da su kusan da cikin garin Bina ba abinda ake yi ba su da halin zama ƙauyukan nan ɗan ta'addan waɗanda suka iyaka da Zamfara da sun mamaye daga cikin Kebbi sun ɗebo nuri suke da iko da wurin su yanda suke so haka suke cikin ƙauyukan nan dole wanda ke da abin yi ya taso ya baro garin wanda kun bai da shi dole zai haƙura ya bi umarninsu don ya zauna lafiya
Buhari Riba shi ma mazaunin yankin ne da ke fama da matsalar ƴan bindiga ya ce an kawo musu jami'an tsaro amma kuma ba su da isassun kayan aiki na farautar ƴan bindigar.
Yanzu abin da muke son gwamnati ta yi wa'anda wata inda aka kawo har in dai daga cikin gwamnati take a ba su abubuwan hawa wa'anda ya kamata da abubuwan da suke bukata a an ce ga barayi na a tashi a dai a kawo kamar jiya wai an ce ga barayi su sojoji su zo sun ce wai makaranta za su yi tsaro wai saboda an ga wasu barayi na zagayen makaranta.
Shi ma shugaban kungiyar 'yan sa-kai a yankin na Zuru ya tabbatar da cewa lallai 'yan bindiga su ne suka mamaye mafi yawan garuruwan da ke makautaka da yankin Zuru daga jihar Zamfara.
Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi hadda ne muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke. Yawancin garuruwa na Zamfara sun haura 50 manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin babarayi nan ba. A wajajen Babela a wajajen Kaboro ta can wajen Naija to Bena ne ya zama musu kaman tsakiya.
Rundunar 'yan sanda ta jihar ta ce ta kaddamar da shirin Operation Ganuwa wanda ke da zumar zagaye jihar da jami'an tsaro ta yadda 'yan ta'adda daga wasu jihohi ba za su samu sukunin kutsukai cikin jihar ba balle su yi barna. Na tuntuɓi rundunar don jin halin da wannan shirin yake ciki. Kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya ce ana kan gudanar da wannan shirin kuma yana tasiri sosai.
Kuma recently ma za ka ga shi IGP ya ƙara mana jami'an tsaro na mobile CTU da special forces kuma an yi identify wannan areas da suke da problem a yankin Zuru an yi deploying nasu.
Dangane da rashin isassu ababen hawa ga jami'an tsaro kuwa ya ce jama'a su dan ƙara haƙuri.
Akwai shirin da za a kai musu isassun ababen hawa don su yi kudin da aikin su yadda ya kamata.
Masu lura da al'amura dai na ganin cewa akwai buƙatar hukumomi su yi da gaske domin shawo kan matsalolin rashin tsaro domin ba san yadda lamarin zai kaya ba a nan gaba idan aka yi saku-saku da shi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a sashen mu ta Via Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a viahausa.com ko ko sashenhausa.com kafin mu ci gaba ga wannan sabon yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Ya daga cikin manufofin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shi ne bunkasa noman abinci da yadda